واستن بسنته الى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
Duk da yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai mai gudanar da al'amuran sa, mai da kasai da abin da ke tsakanin su ba tare da mataimaki ba. Muna ƙara godiya gare shi cikin amincewar sa rayuwar ta sake iso wannan rana ta Asaba, yau 4 ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yake daidai da 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 miladiyya. Mun sake haɗuwa a wannan majalisi ko Masjidus Sunna, wanda yake titin Sarkauna nan garin ƙasar jihar Bauchi, inda muke je mu fassara ma'anonin ayoyin Alƙur'ani da girma ga wani abin da ya sauka. Muna karatu cikin wata Asqalu ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad rahimahullah, wanda Dr. Abubakar Al-Fami ya masa taliki. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwaffaqa. Gabanin mu ci gaba da karatu, akwai tambayoyi guda biyu waɗanda za mu ansa. Guda ɗaya ta ce, assalamu alaikum malam, ni ce nake ake bi na azumi guda 10 sai na rama guda 3, ban samu damar cikatawa ba har Ramadan ya sake zuwa saboda jinya. To malam, ya za a rama azumi? To duk wanda ake binsa Ramadan ana buƙatar gaggauta wajen kammala Ramadana gabanin watan Ramadan ta zo, ana so ya yi shi cikin gaggawa, amma kadarin isti'a ya zo tun da har ta ambata cewa jinya ce ta mata takunkumi. Ba mu sani ba, jinyar ya kasance ne tsawon shekara ne, ko kuwa ta yi jinkiri tana da lafiya. In ta kasance a farkon lamari tana da lafiyar da za ta iya rama waɗannan kwanaki 10 da jinyar ba ta gujiro mata ba, sai daga baya jinyar ta zo kuma ta mata takunkumi, to za a sanya ta cikin masu sakaci. Amma in ya zamanto duka a cikin shekarar, iya damar da ta samu shi ne kwana 4 ta azumta, amma sauran kwanakin kuma ta samu takunkumi na rashin lafiya, to wannan bata zama mai sakaci ba, babu komai a kanta. Sai ya zamanto idan Ramadanan ta zo ta wuce, sai ta sa kiramawa in ta samu dama. Don dama ko da tsakiyar Ramadan din ne jinya ce wa mutum takunkumi an ɗauke masa, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Amma in ya zamanto akwai bastayin da ta samu wanda ya kai adadin kwana 10, amma sakaci ya sa ba ta rama ba sai guda 4 kawai, kana daga baya kuma jinya ta mata takunkumi, to a wajen za a ce tana cikin mai sakaci? Abinda malamai suka ambata shi ne, bayan ta rama a shi Ramadan, in wani Ramadan da sake zuwa, duk wanda ta rama kuma sai ta yi kafara. Amma dai abin da ya ji inganta, ko da babu kafara, a nassi na hadithi wanda ya ambata, ijtihadi ne na malamai, to abin da yake kanta shi ne wajibi ta istighfaru ga Ubangiji, dan ta yi sakaci kuma ta yi laifi. Wallahu ta'ala a'lam. Tambaya ta biyu kuma tana cewa, wato na ji wani malami ya ce a kullum ka zo yin suhur sai ka sabunta niyyar yin azumi, shin wanda ya shafa'a ya yi al'amarin yake? Mana wanda ya shafa'a ke nan ya zo yin suhur kuma sai bai sabunta niyya ba. Sake niyya yayin da aka zo a kowane rana idan za a yi sahur, me yasa aka ce sahur? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa duk wanda bai tabbitin azumi ba, man lam yubayyit siyama duk wanda bai tabiyyi ba at-tabiyyi kuma shine abu ya kasance tun gabanin al-fujr ya fito to duk wanda bai yi niyya gabanin fitowar al-fujr ba to babu azumi a gare shi amma wannan la'akari da wasu nassosi an taskance shi daga azumin farilla kamar ramadan kamar azumin bakance da makamantansu wanda yake na wajibi amma ba azumin tadawwu'i ba shi azumin tadawwu'i za a iya yi niyyar su ko da hantsi ne matukar dai ba a ci abinci ko an sha abin sha ko an aiwata wani abu wanda yake bata azumi ba to batun yin azumi batun yin niyya ga kowane rana matsala ce ta lafiya tsakanin malamai ko da al'a'immatul arba'a akwai wanda suka tafi akan cewa wajibi ne sai an yi kowane azumi saboda ita shi azumi ibada ce kuma kowace rana ana azumtata ne ala istiqlal wata ba ta damfaru da wata ba azumin yau ba shi da alaka da azumin gobe sai dai wajen jerantawa in an yi fara azumin yau kuma aka ce thumma atimmu siyama ila lail kaji itmanin sa an in kitain sa ke nan da daddare to yanzu shi nasa ya kare sai suka ce dole ne mutum sai yayi tabiyyi na niyya a kowace rana akwai malaman da suka amince haka akwai malamai kuma wanda suka ce a'a idan har mutum a farkon Ramadan tunda da Ramadan da sauran azumummuka waɗanda yake na wajibi misali kamar kaffara ita ma jeranta ta ake ba a raba tsakaninta misali kamar abin kaffara na al-khata kisan da ake na kuskure to kamar irin wannan kaga duk ba a rabawa to wasu malamai sai suka ce a farko idan mutum ya kudurta cewa zai azumci waɗannan kwanaki sarmadan bilankita dama akan haka suke to idan yayi wannan niyya shike nan ta wadatar masa wanda wannan Imam Malik ibn Anas yana daga cikin wanda suka tafi akan wannan fahimta kuma ko da malaman da suka tafi akan cewa kullun sai ka sabunta ne su ma abin da ake nufi dama da niyya shi abin da ya tarasu maka a cikin zuciya Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Al-Ikhtiyarat yana ambata idan har mutum ya kudurta kawai a cikin ransa ya karasu a cikin ransa cewa a ce fa gobe fa zan yi azumi misali a ce da daddare ne sai kawai ce gobe fa ashe zan yi azumi shikenan yake ta wadatar masa a matsayin niyya wannan karasuwan da ya a ransa kaga ya kudurta kenan cewa zai yi azumi shi niyya da ake yi na azumi da sallah da makamantansu ba wani abu ne da ake kuɓuci da baki ba ba abu ne wanda za ka faɗa da baki ba abu ne wanda za ka ƙudurta shi a cikin zuciya kawai tunani ya shigo maka gobe zan yi azumi gobe za mu tashi da azumi shi ke nan wannan ya zama maka niyya bi idin Allah ta'ala ko da waɗanda na san duk wanda zai kawo abinci a gabansa ya yi niyya zai ci a matsayin suhu ba na tunanin cewa yana cin abinci a matsayin mamman safa ne haka ne ko ya kudurta a ransa cewa suhur yake yi har ma zai ce a kawo mu abinci na ba kafin a kira sallah to wannan kawai da ya faɗa niyya yayi nazumi ya wadatar masa insha Allah wallahu ta'ala Allah ya wadatar amin ban san inda aka tsaya a jiya ba an kare sura ko gaba daya haskuri to zamu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
نعم سورة الطور Surat al-Tur ya tabbata tana da wannan suna kamar yadda yazo a cikin sahihai guda biyu Bukhari da Muslim, kuma tana daga cikin surorin da sahabbai daban-daban sai rawaito cewa sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta ta a sallar magriba. Kuma sura ce wanda aka saukar da ita a Makka, makkiyya ce, ita ma tana daga cikin surorin waɗanda suke jan hankali a kai mas'aloli na tauhidi. Iya 49 aya, ayoyi 49 ne, aya 49 a ƙirgin mutanen Hijaz, ƙirgin mutanen Madina kuma aya 47, a ƙirgin mutanen Kufa kuma aya 48. وموضوعها الرئيسي ببعضنا تتكلم تروى الدعوة إلى الإيمان على وجه السؤال والإلزام في أسلوب لطيف المأخذ مدرك للحكم. تنا كراني سوى جاي إيمان كما سيتكاوش الصلاة نتنبايا والإلزام أي تنبايا كما سيألزم كرمك دعمسا fi usulubil latifil ma'akhadh, a cikin wani salo wanda yake mai tafshirukewa mudrukul lil uqul, wanda yake da sukan hankalin mutum saboda an kafa masa dalili a ciki. Ibtada'at as-suratu bil hadith an ahwal al-akhirati wa shada'idha, ita wannan sura ta fara da yin batu akayin wahalhalun da ake fuskanta a ranar alkiyama da tsananin da ake samu. Allah ka rangwanta mana. Wa amma yalqabul kafiruna fi dhalika al-mawqif rahib, kuma ta tsankaye abin da kafirai suke riska a wannan waje wanda yake mai firgitarwa. Wa aqsamat an al-azaba nasilun bil kufari la mahala, an yi rantsuwa cikin surar cewa azaba fa ba makawa za ta riski kafirai da suka je ma Allah da kafirci. Wa kana al-qasamu bi umurin khamsa, wannan rantsuwar kuma Allah ta'ala ya yi ne a kan wasu al'amura guda biyar. Allah yana yin rantsuwa da duk abin da ya ga dama. Allah baya buƙatar ya yi rantsuwa, amma Allah yana yin rantsuwa ne cikin maganganu domin ya ƙarfafa maganar da yake yi sarra. Ababen da Allah ta'ala ya rantsuwa da su wahiya su ne Jabalut Tur, dutse wanda malamai suka fi cewa shi ne dutsen wato Tur Sina, wal kitabil mastur, kuma Allah ta'ala ya yi rantsuwa da littafi wanda yake rubutacce. Wasu malamai suka ce lauhin mahfuz, wal baitul ma'mur, kuma Allah madaukaki ya yi rantsuwa da baitul ma'mur, albaitul ma'mur, wasaqaful marfu', kuma Allah madaukaki ya yi rantsuwa da rumfa wadda aka daga ta, kowa yana ganin ta kuma ba tare da wacina ba, shine sama. Wal bahrul masjur, da ma kararan teku, al masjur akwai wata fasarar da wasu malamai suke abin da ake nufi da al-masjur, ba ji a inda muhallin sai yake insha Allah. Thumma tanawalat al-haditha an al-muttaqin, sannan sai ta jibinci yin batu a kayan al-muttaquna, masu takawa, wa hum fi jannatin na'im, cewa su suna cikin aljannan ni'ima, Allah ya sa mu cikin su. Wa sifatu na'imihim wa sana'ihim ala Allah bima manna alaihim, kuma da siffan irin ma ni'imar tasu
da kuma yabon da suke yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da godiya a bisa ni'imar da ya musu yasa su cikin aljanna dan lalle duk wanda ya samu shiga aljanna ni'ima ba ta kare ana wa aqaba hadha alwasfa amru annabi sallallahu alaihi wasallam bi mutaba'ati tadhkir wannan siffantawa kuma da aka yi sai ta biye da umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya bibiyi yin wa'azi ga mutane wata baligar risala kuma ya isar da safan Allah zuwa ga mutane duk da tsangwamar da ake masa wa inzarul kafara ya bibiyi gargadi ga kafirai kada ya fasa duk da cutar da shi da suke yi wa akbata bid adillata bil adillati sittar risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam kana kuma sura sai ta tabbatar da dalilai ta tabbatar da gaskiyar manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama raqamatil barahin alqati'a ala al-uluhiyyah al-haqqa wal wahdaniyyah kaman yadda ta tsayar da dalilai hujjoji alqati'a masu yankewa jayayya ala al-uluhiyyah al-haqqa akan cewa cancantar bauta ta Allah ne shi daya wal wahdaniyyah kadaituwa da haƙoƙi na uluhiyya da rububiyya na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi kadai wa khatamati sura sura sai ta cika ce a karshe bi amrin nabi sallallahu alaihi wa sallama bi tarkihi akai wa annabi umarni akan ya rabu da kafiran da suka jajirce kan kafirci wa Allah ya hazuna li zalik kada ya ji takaici wai dan san ki karban sakonsa fa innal wa'ida hala bihi fi dunya domin alƙawarin da Allah ya yi na azaba ne ya afka musu a duniya shi ya saka suka ƙi imani kuma zai riske su thumma fil akhirah sannan a lahira ba abinda Allah ya musu alƙawarin azaba zai riske su wa amarahu bis sabr sai aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam akan yayi hakuri wajen isar da sako yayi hakuri akan tsangwamar da ake masa akan haka wa wa'adahu bit ta'yid Allah ya masa alƙawarin zai ba shi gudunmawa za a ƙarfafa shi wa amarahu bi shukri rabbihi fi jami'il awqat kuma sai aka masa umarni ya ci gaba da gode ma Allah wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan yanayin da ya samu kansa mai daɗi ne ko mara daɗi Allah ka dace da Allah maɗaukaki ya fara da cewa wato ina rantsuwa da dutsen kona sina ina rantsuwa da dutsen nan ai aljabalul ladhi kallama Allahu alaihi Musa alaihi salam dutsen da Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da annabi Musa yayin da annabi Musa yake bisa dutsen aka kira shi zuwa gaban nan dutsen ya tafi cikin dare Allah madaukaki ya masa magana to Allah yayi rantsuwa da wannan dutsen domin a jingina daraja da dutsen aqasama Allahu bihi tashriman wa takriman Allah ya yi rantsuwa da wannan dutsen ne domin a nuna darajar dutsen kuma a bashi daraja a girmama shi wa tadhkiran bima fihi min al-ayat a fadakar da mutane su fatuna irin ayoyin Allah da ya tattara yayin da ya magana da annabi Musa a wannan dutsen dan a gane kudrar Allah cewa yana daga cikin sifofin Allah al-kalam Allah yana magana magana wadda ta dace da shi kuma yakan jiyar da waɗansu maganarsa ga wanda ya ga dama ya jiyar ya jiyar da annabi Musa ya jiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya jiyar da wanda ya ga dama cikin mala'iku sun ji maganarsa to kaga Allah madaukaki ya nuna kudrarsa ya ji hankalin mutane ya yi rantsuwa da wannan dutse domin a gane haka kuma ya nuna cewa shi fa Ubangiji ba a ganin zatinsa a nan duniya domin annabi Musa da ya ji daɗin magana da ya da Allah sai ya ce arni anzur ilayka Allah ban nan ganka ba Allah ya ce lan tarani ba ka iya ganina ba a nan duniya a halittar da aka maka amma a kiyama ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka inganta sun tabbatar da cewa za ga Allah za ga zatin Allah yan aljanna in sun shiga aljanna can ƙarshen dukkan ni'ima da Allah ya tara musu to ta ƙarshe ƙurewa ƙololuwa
shine annabaru ila wajhillahil karim.
Allahu
akbar. To kaga Allah ya rantsuwa da wannan dutse saboda ayoyi da ya tattara a wajen ya nuna ikonsa da kudrarsa. Wa huwa ahadu jibalil janna, wasu malami suka ce wai yana ɗaya daga cikin duwatsun aljanna. Wannan magana ce da bai tabbata ba, amma wasu malaman tafsirin sun hambata. Wal murad bihi, abinda ake nufi da shi wannan dutse shine Tura Sina. Wa qila huwa jabalun yunbitu shajara al-muthmira. Ana nufin kowane dutse ne wanda yake tsirar da bishiya wacce take da ma'abuciyar ne, take da ma'abuciyar ƴaƴan itace. Saboda shi wannan dutsen da Allah Maɗaukaki ya magana da Annabi Musa a wajensa, akwai bishiya a jiki, bishiya ta tsoro a jikinsa. Kaga dai dutse, bishiya ta tsoro a jikinsa. To dutsen da bishiya ta tsoro a jikinsa shi suke cewa At-Tur. Ordinary dutse kuma shine Al-Jabal, ya ce Jabal Uhud, saboda babu bishiya a jikinsa. Amma wanda bishiya ta fito shi ake cewa At-Tur. Shi ne nan malai ce wa ma la yunbitu fa laysa bituri, wanda bishiya ba ta fitowa a jikinsa to wannan ba tuwar ake ce masa ba, ana ce da shi kawai jabal. To Allah ta'ala ya yi rantsuwa da wannan dutse, sai ce wa kitabin mastur, da kuma littafi wanda yake rubutacce. Ai mutqinal kitaba, wanda aka kyautata rubutunsa. Bisuturin maskufatin fi hurufin murattaba jami'atun likalimat, a cikin sakarori waɗanda aka jajjera cikin haruffa waɗanda aka ɗora ɗaya a kan ɗaya, murattab murattab, jami'atun likalimat, wanda ya tattara kalmomi. Wa huwa at-tawratu wal qur'an, wasu malamai suka ce ai kitabin mastur ana nufin at-tawra ne da al-qur'ani. Wasu suka ce kitabin mastur ana nufin abin nan, wato ana nufin lauhul mahfuz, da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta komai. Domin farkon abin da Allah maɗaukaki ya halitta, kafin ya halicci komai sama da ƙasa bai halicce su ba ma, sai halicci alƙalami. Da ya halicci alƙalami sai ya ce masa uktub, ya rubutu. Sai alƙalami ya ce wa ma aktubu, me zan rubuta ya Allah? Sai aka ce uktub kulla shay'in ta'i, ka rubuta duk abin da zai kasance. Alƙalami sai ya ci gaba da rubutu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni. Shi ne wasu malamai suka ce fassara na nun wal qalami wa ma yasturu. To Allah ta'ala ya ce wa kitabin mastur fi raqin manshur, kuma wannan rubutu an yi shi ne a cikin waɗansu takaddu. Raqu, ar-raqu shi ne abin da ake rubutu a kansa. Huwa kullu ma yuktabu bihi fihi, abin da duk ake rubutu a ciki. Amma wasu malamai sun ce raqu, kamar yadda al-Badawi ya ambata, raqu yana nufin ne kawai jemammiyar fata, fata jemammiya wadda ta zama kamar takarda da yake da a jikinta suke yi, yadda dai kaga dukawa suna jemewa fata ta zama alhowa, ko kaga ta yi laushi, to haka suke yinta. Amma ba za su batta da kurzuru kurzuru ba, sai kuma a koke ta sai ta santsi, yadda in an rubuta rubutu a jiki zai zauna kuma sai ya bushe. To wasu malamai suka ce fi raqin manshur, ana nufin cikin takarda ce ta fata manshur, wanda kuma aka baza ta. Ar-raqu huwa kullu ma yuktabu fihi jildan kana aw ghayra limanin, ya dauki wannan fassara yace fata ce ko wanda ba fata ba. Wa huwa bin nisbati lit-taurati, in an jingina an ce fi raqin manshur, saboda can an fassara kitabin mastur a matsayin at-taura da qur'ani. To in an ce at-taura ne, to ita at-taura ai ba a cikin littafa ne Allah ya rubuta ta ba. Wa katabna lahu til alwahi, aka ce jikin alluna ne. Duk da akwai wata fassara da wasu malamai suka ce alwah daban, at-taura ma daban. Sannan kuma akwai suhufin Musa, kenan wani kaunin an bashi guda uku ne, akwai alwa, akwai at-taura, sannan kuma akwai suhufin Musa.
To fi rakin manshur wa huwa bin nisbati lit tawrat al alwah, in an jingina zuwa ga at-tawrat to sai zaman to wadannan allunan kenan ake nufi, amma sai aka kawo ibara na rakku allati unzilat ala Musa wanda aka saukar wa annabi Musa alayhi salam. Wa bin nisbati lil qur'ani al mushaf, in kuma an jingina ga al qur'ani ne sai a ce mushaf, dama Allah ta'ala ya kira shi a matsayin littafi. وتقرأه الملائكة من اللوح المحفوظ وملائكته suke karanta shi daga lauhin mahfuz wakila wasu malamai suka ce wa sahaiful a'mal abinda ake nufi da raqim manshur anan takaddu ne da aka rubuta ayyukan bayi saboda kowa yana da malaiku guda biyu tare da shi ta dama da ta hagu kuma yana da wasu guda biyu ɗaya ta gaba ɗaya ta baya. Su waɗannan su ne al-kataba kuma su ne al-hafaba, ma yaltizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, to su ne al-hafaba. Sannan akwai waɗanda kuma suke suna gabansa ɗaya a baya ɗaya a abin nan, wannan yana gaba wannan kuma yana baya, su ne waɗanda suke al-hafaba, waɗannan su masu rubutu sunan wanda Allah madaukaki ya magana su cikin surutar wa su waɗanda suke gabansa da waɗanda suke bayansa. To wasu malamai suka ce abinda ake nufi da raqim mashhur shine sahaiful a'mal, faman aqidun kitabahu bi yaminihi, akwai wanda yake karban littafinsa ta hannun dama Allah ka sanya mu ciki, waman aqidun kitabahu bi shimalihi, akwai wanda yake amsan littafinsa kuma da hannun hagu. Nadiruhu qawluhu ta'ala, abinda yake goyon bayan wannan fassara shine inda Allah madaukaki yace wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mashhura, kaga an ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi, kowane mutum ana sanya masa ayyukansa a wuyansa yana rataye. Wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban, a ranar alqiyama za a fitar masa shi a matsayin littafi. Yalqahu zai tadda shi manshuran, an baza masa, kaga sai zama tofi raqim manshur. To su malamai sai suka fassara da shi ne Allah ya rantsuwa, ala ayi halin dai wannan rantsuwa, in ma ya zama to lahir mahfuz ne da aka rubuta maqadirul ashiya, in ma ya zama to sahaiful a'mal ne, in ma ya zama to at-taura ne wal injil, waɗanda suka zo da shari'a, duka dai yana nuna muhimmancin rubutu. Allah subhanahu wata'ala ya rubuta dukkan abin da yake wakana da duk abin da zai wakana a gaba, da wanda ya faru da wanda zai kasance a gaba, rubutacce ne cikin kaddarar Allah. Sannan in an ɗauki ma'ana ne na cewa littafi ne, to kaga ashe ilimi shi ma yana isa ne a dalilin ne, a dalilin ilimi, a dalilin rubutu da ake, shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya rantsa da su saboda su ma rubutattu ne, yace fi raqin manshur. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci muhimmanci a farkon abinda ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Ilimi yana samuwa ne a dalilin rubutu, allama al-insana ma lam ya'lam, sai dan adam ya samu ilimi da ba shi da shi. In kuma an ɗauki a matsayin abin na sahaiful a'mal, to nan ma dai ana nuna mana muhimmancin rubutu, domin bawa ya sani ana kafa hujja da rubutu, duk abin da ya aikata rubutacce ne, kaga mutum sai ya taka tsantsan gashi a rubuce. Allah ya dace da mu. Wa qawluhu, da kuma inda Allah ta'ala ya ce wa idha suhufu nushirat, kaga nan ma an kawo batun an-nashr, kamar yadda ya zo a can wa kitabin mastur fi raqim manshur. To Allah ta'ala ya ce wa idha suhufu nushirat, kuma ka tuna yayin da littattafa ake baza su. To shi yasa malamai suka karanta, wasu malamai suka ce abinda ake nufi fi raqim manshur ana nufin sahaiful a'mal, Allah ya rantsuwa da littafin da ake rubuta wa kowa, rekod ɗinka Allah ya rantsuwa da shi. Wakil wasu malamai suka ce al-muradu ma katabahu Allahu li mala'ikatihi fis sama'i yaqra'una fihi ma kana wa ma yakunu, abinda ake nufi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wa mala'ikunsa ne a sama, yaqra'unahu yaqra'una fihi ma kana wa ma yakunu, suna karanta duk abin da zai ya kasance da wanda zai kasance a gaba. Ma'ana abinda Allah ta'ala yake cirowa kenan daga cikin lohin fakus ya sanya mala'iku su rubuta shine wal qalam wa ma yasturu. Wakilu wasu malamai suka ce huwa ma katabahu Allah fi qulubil awliya'i min al-mu'minina. Abinda ake nufi fi raqqin mashhur, abinda Allah ta'ala ya rubuta a zukatan masoyansa cikin mu'minai. Bayanuhu, abinda suka yi la'akari da shi na aya shine abin da yazo cikin suratul mujadala da Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihim al-imana. Amma dai fassara wacce tafi karfi wanda mafi yawan malamai suka zaba fi raqqin mashhur, wannan yana nufin wato in ma dai lahul mahfuz ne ko kuma ana nufin sahihul a'mal wallahu ta'ala. Kuma Allah ta'ala sai aka fi rantsuwa ya ce wal baitul ma'mur, kuma ina rantsuwa da al baitul ma'mur, gida wanda yake ana rayar da shi. Me yasa aka ce ana rayar da shi? Saboda shi bai taba rasa ba, rasa wani ba. Ba lokacin da yake rasa masu bauta. Kaga kama ma an hana bauta lokacin korona. Allah tsine wa Yahudawa. To wal baitul ma'mur wa huwa fi as-sama'i ath-thalitha aw as-sadisa aw as-sabi'a, ko dai yana sama ta bakwai a sama ta uku, ko yana sama ta shida, ko kuma yana sama ta bakwai. Amma yana sama ta bakwai,
na'am,
saboda ya tabbata ga hadisi wanda Imam Muslim ya kawo cikin hadisin Isra'i da aka yi da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne mai tsawo. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma uraja bina ila sama'i sabi'a, sannan sai aka hauda mu zuwa sama ta bakwai. Fastaftaha Jibril, Jibril ya nemi a buɗe masa, kaga sama ba a buɗe ta sai da izini. Faqila, sai aka ce man hadha, wane ne wannan? Qala Jibril, sai ya ce Jibril ne. Kila, sai aka ce wa man ma aka wake tare da kai? Qala, ya ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kila, sai aka ce wa qad mu'ita ilayhi, an aika ya zo ne? Qala, sai Jibril ya ce qad mu'ita ilayhi, an aika ya zo. Shin wane ne shugaba cikin mala'iku kam? Wallahi ka Jibril ko? To kaga shi ma sai an masa tambaya. Kaga wannan yana nuna due process kenan. Ko ba ka bane? Kar ka zo kawai dan kai shugaba ne, ka banga-banga kawai sai ka saka a yi ka zaba tare da an bi tsari yadda abu yake gudana. A wani gu sai ka ga matar shugaba, matar shugaba ma ita ba wani abu ne. Ko ba ka bane? Ai, akwai ina ma haka ake mana. Matar shugaba ma da ba ta da office, ita ma ta isa ta ce a yi ko kar a yi, kuma ta keta alfarma ta ce a yi kaza. To kaga sama mala'ika Jibril ya ce a buɗe masa, ya nemi ya yi sallama ya kwankwasa, aka ce waye a nan? Ya ce Jibrilu. Na kawai sai a buɗe ko? Amma sai suka ce akwai wani ne tare da kai? Sai ce eh. Wane ne? Sai aka ce Muhammad, kuma sun san ya fi su daraja, ya fi Jibrilu daraja. Afdalul khalqi ala al-itlaq. Amma sai da suka tambaya aikawa aka yi ya zo? Sai mala'ika Jibril ce eh, aikawa aka yi na tafo da shi. Don Allah waye aika? Allah ne ya aika. Amma sai da suka tambaya, saboda haka Allah din ya ce su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Duk abin da Allah ya ce shi za su, ba za su yi ba sai da umarnin Allah. Fa futiha lana tukun, sai aka buɗe mana, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ana bi Ibrahim, sai naga Annabi Ibrahim a wajen. Musnadan zahrahu ila al-baitul ma'mur, yana tsaye ya jingina bayan sa a jikin me baitul ma'mur. Kenan yana sama ta nawa?
Bakwai.
Yana sama ta bakwai. Hadithi ya tabbatar da haka. To Allah ta'ala ya yi rantsi da baitul ma'mur, aka ce bi hiyalil ka'aba, wai yana santar Ka'aba. Yazuruhu kulla yawmin sab'una alfu malaki bi tawafi was salati. Kaji da nan da yasa aka ce baitul ma'mur, a kowace rana mala'iku 70,000 suna ziyartarsa da tawafi da kuma yin sallah, suna ibada a wajen. Thumma la yu'uduna ilayhi abada, kuma har abada ba za su sake dawowa garin shi. wannan shi ma ya tabbata cikin hadisi na Isra'il dan dai wanda muka ji a baya wanda Bukhari da Muslim sun so kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ana ibrahim fa idza anfaqum fa idza ana bi ibrahim musnadan zaharahu ila albaytil ma'mur mun ji wannan a baya wa idza huwa yadkhuluhu kull yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilayhi sai naga a kowane wuni mala'ika 70,000 suna shiga ciki ko ba sa dawo kaga nan dai ba an bace sallah ko tsawaki ba an dai ce suna shiga suna bautar Allah thumma zahaba bi ila sidratil muntaha sanaka tabida bi zuwa sidratil muntaha fa idha waraquha ta azanul siyala sai naga ganyayyakinta kamannin sa shaf din sa ba wai girma ake nufi ba shaf din sa ne kaman shaf din kunnan wato abin nan giwa fa idza samaruha kal qidal kuma sai naga wato ƴaƴan itacen da suke jikin wannan sidratul muntaha kal qidal al qulla shine qatwa salka salka wanda aka cika ta da wata tumbatsa ita ce qulla idza kana al ma'u qullatayn ko kamar yadda zo cikin hadisi lam yahmil khabar to Allah ta'ala ya rantsa da wannan albaytul ma'mur hikimar rantsuwa anan wallahu ta'ala a'lam domin an nuna maka cewa an nuna maka kafiran quraishawa da duk wanda ya kangare ma Allah in ba bai bauta wa Allah ma bai rabi Allah da komai ba ga can wani waje inda mala'iku da ba a san adadin su ba yau in sun shiga ko ba sun za su dawo gobe ba Allah fa yana da mala'ikun da ba a san iyakarsu ba wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa kai ma waɗanda suka sauko duniya suka yi gadin duniya daga sallan asubahi zuwa sallan la'asar in sun tauba za su sake dawowa ba waɗanda suka karɓe su daga sallan la'asar zuwa wata asuban su ma in sun tauba za su sake dawowa ba haka fa tsarin mala'ikun ya tafi kuma baitul ma'mur waɗanda suka shige ta 70,000 gobe ba wasu ne za su shiga su wancan sun gama ba za su kuma zuwa ba to wai san adadin mala'ikun Allah su ko ba sa saba wa Allah kullum motar su suke yi kaga an yi rantsuwa da baitul ma'ruf wa la Allah dan a san kayar da kafirai da suke ga kamar sun yi wa annabi alfarma ne in sun bi musulunci suna ga kamar in sun yi kafirci yau sai ai sai rage shi da wani abu ko sai rage Allah a su rage Allah in har Allah zai wadatu da bautar da za a masa bautar mala'iku ta ishe shi ballantana bautar mala'iku ma Allah ta'ala bata ƙara masa komai ko ta rage masa komai ba rashin ta ba zai rage masa komai ba wasaqatul marfu' kuma Allah ta'ala ya rantsa da rufi wanda yake an daga shi rufin da ba shi da wacila ai asama shine doran sama da ta ne kullum aka da yake ta kanta amma baka taba ga wata ran wani ya wai da mata kanikanci su waɗanda suka ce wa ozone layer ta yi cracking to dai har yanzu ga an aika wani kumbu da zai je dinke ba ko yin mata plaster a shekara ya suke yi wa qala ibn abbas ibn abdullah ibn abbas yace huwal arsh abinda an kinki as-saqful marfu shine al-arsh wala Allah saboda shi al-arsh komai yana kunshi a cikin sa kaga sama duniya tana da makarabanta da take ganin nan suna kunshi a cikin sama ta sama ta ɗaya ita kuma ita take sama ta biyu ita ta kewaye sama ta ɗaya haka har zuwa sama ta bakwai ita ta kewaye dukkan sammai sannan kursiyin Allah shine ya kewaye wasi a kursiyuhu samawati wal ard ya masa ihada sannan kuma al'arshi ya kewaye shi kuma Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa me ya fita daga ikon Allah me ya isa ya fita daga ikon Allah shi yasa ya ce makwarkwadon kowa tana hannunsa to sai Allah ta'ala ya rantsa da as-sadaqul marfu' aka ce sama ce ga ta nan dai babu wacila ba gwafa ba fila wai a wata kissa wani sarki a zamanin da sai ya ce ma wani mutum ya gina masa gida a sararin sama daga ta zuwa sati daya, in bai gina masa ba, to zai kashe shi, kuma kada ya sanya masa wacina. Kawai yana so ya kashe shi ne yake neman dalili. Sai an tura domin ina gudun kada ne kuskure, ko sarki zai dan dauki wani foge sai jefa man dungu da dungun da yake bukata kar ginin ya wuce haka, ni kuma sai na gina. To daga nan ne sai samu kubuta. To kaga Ubangiji ai yayi ko? Da sama nan a sama ba wace. Wasaqatul marfu'. Wasu malamai suka ce sama dai ake nufi. Sabana abinda Abdullahi dan Abbas ya fassara. Dalilin su kuma saboda Allah madaukaki ya ambata cikin Al-Qur'ani ya ce waj'alna as-sama'a saqafan mahfuza. Mun sanya sama sai ambace ta da suna as-saqafu. Rufi, rumfa, mahfuzan wanda aka tsare ta. To kage nan da yace was-saqafun barku ashe kenan ita wancan ayar ita ta fassara ba. Dan haka fassar da Abdullahi dan Abbas yayi ba ita ce ta samu dacewa ba, wallahu a'lam. Kuma Allah ta'ala ya ce wal bahru masjur. Kuma idanun rantsuwa da tekun nan da yake ba tsare wanda yake ciki, wasu suka ce shine wa ai al-mamlu'u bil ma, wanda ya ma tsare da ruwa, wal bahru muhit, shine bahru muhit. Larabawa sun ce bahru muhit suna nufin dukkan tekuna da suka hahadu nan, wanda ai ka san ɗaya ya shiga cikin ɗaya ne, to shi yasa sun kawai larabawa bahru muhit haka suke ce da shi. In sun ce bahar muhim ana nufin waɗannan manya wanda suka haɗe da juna, abin nan Atlantic, Pacific da Antarctic ko da Indian Ocean, ai su ne guda hudu ko? Su waɗannan su ne bahar muhim nan duk suka kewaye duniya. Su hajimin duniya baki ɗaya kashi 70 cikin 100 ruwa ne, su ne suka mamaye wannan kashi 70 cikin 100. Inda ƙasa take al'amdul ma'mura, inda jama'a suke zo shi ne kashi 30 cikin 100. To ka auna ka ga in Allah ya nufin halaka jama'a da tubana, akwai wanda ya sai hana? To haka lamarin yake. Da kuma sama wanda aka yi ta rumfa ce ba wacila, in Allah ya ce ta rikito ya kake gani? Kawai nufe ta da faɗowa, ai shi kenan ko? To akwai lokacin Allah ya ce inna sama'un shaqqat wa adhina li rabbiha wa huqqat, za ta kece. To Allah ya ce wal bahru masjur, shine aka ce wal bahru muhit, wa kila wasu suka ce al bahru masjur yani al muqidul mahmi bi manzilati tannur al masjur, ana nufin teku wanda yake tafarfasa ya kai gayat tafarfasa, yani al muqidul mahmi wanda an cinna masa wuta ya kai gaya na tafarfasa, bi manzilati tannur al masjur, kamar dai tandar mai, tanda ta masa da aka zuba mata mai, mai ya tafasa ya tafasa, ana so a dana kosai a ciki. Ai aka sama Allahu bi hadhihi al-ashiya, Allah ya rantsa da wadannan ababe ne lima fiha min athar al-azimi qudratihi, da yake nuna alama na girman kudrar Allah subhanahu wa ta'ala. Me yasa aka ce wal bahru al-masjur? Wasu malamai suka ce tekun ne da muke gani Allah subhanahu wa ta'ala zai sa su tafarfasa idan alkiyama ta zo, domin Allah ya ce wa idhan biharu sujjirat, a lokacin da tekuna kuma aka tafarfasa su, tashin alkiyama ke teku sai ga yana tafarfasa, yadda ka san mai yana tafasa a kayi a kayi mutum, shine nan aka ce wal bahru masjur. Bayan da Allah ya rantsa da waɗannan ababe guda biyar da ke nuna kudrar Allah, da mutum duk kafircinsa bai isa yin musa ya ce yana da wani tallafi da ya bayar cikin lamarinsu ba, sai Allah ya ce inna azaba rabbika lawaqi'. Wannan shi ne jawabin kasan. Abinda ya sa Allah ya rantsuwa da waɗannan ababe shi ne don ya ce lallai azabar Ubangijinka ga kafirai fa za ta tabbata. Sun da suke musa wa Allah ya rantsuwa ce za ta faru, aina nazul bi mustahaqqi, wallahi sai ta afka ma waɗanda suka cancance ta, Allah ka tsare mu daga azaba. Kuma yace malahu min dakal ba wanda sai hana ba mai tun kuɗa azaba sun nan ta zo yau, ma aran da wannan azaba za ta zakke wa kafirai da suka mutu cikin kafirci. Tamuru sama'u mawla, sama zaka ga tana murɗawa da tsananin murɗa, aitata harwaku wa tadur, sama tana jujjuyawa tana mummurɗawa, kai ka ce tamkar macijiya wadda aka buge mata kanta, haka zai ga sama tana murɗawa ranar alƙiyama ce. Wa tasirul jibalu saira, zaka ga duwatsu suna gudu gudu tsananin gudu a ƙasa. Me ya saka? Saboda an sheke su. Tasiru haba'an marfura, ta zamanto tamkar ƙurar da aka sheke ta. Wadhalika fi yawmil qiyamati, ranar qiyamati duk girman duwatsun nan da kake gani, Mount Everest, Kilimanjaro, duk manya-manyan duwatsun da kake gani, duk yadda suke tsananin ƙarfi da tsayi a cikin sararin sama, za a leke su. Wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wa la amta. Wala sheke su za a yi, sai zamanto kaman ƙura, haka za ka ga sun sheke sun zama ba komai. Ƙasa ta jijjiga, sama ta murɗa, ƙasan sai ta zamanto flat, duk inda yake da tudu yanzu babu, ta zama flat. Kuma sai Allah ya canja saman ya canja ƙasa. I yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawati wa barzu lillahi al-wahid al-qahhar. To da Allah ta'ala ya ce azabar Allah fa ba isa a tunkule ta ba, yanzu ya faɗi su waye masu azaba? Dai an bata ba cikin aya, mu an bata ne mun ce kafirai saboda kan za ta faɗa. Da ya ce inna azaba rabbika lawaqi', da ya ce inna azaba rabbika lilkafirin ba, amma dai an san ga su za ta faɗa. To da Allah ta'ala ya ambata cewa inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamuru sama'u mawda, sai kuma yace fawailun yawma idhil lil mukadzibin, tsananin azaba shine wailu bone, tsananin azaba shiddatu azabin yawma idhin lil mukadzibin, a wannan wuri ya tabbata ga masu karyatawa. Ashe wanda suka karanta safan Allah, waɗanda suka yi kokonto ga abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, alal haƙiƙa suka mutu a haka azabar Allah tana jiransu. Allah Ubangiji ka tsare mu daga azabar ka. An nuna mun lokaci yayi na zama dalata. Abinda muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya tsara mu cikin ladai ba ku yi mu aiki da shi, wanda muka kuskura Allah ya rabu. Amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 Ya in ka musu tura da abincin da za a yi gaba su, to har yanzu dai muna nan muna shawaru, muna addu'a Allah ta'ala ba mu ikon cika alƙawarin da muka ɗauka na cikin kuma da muka shafa da wani kuma da gaba. Mala akwai yan wani dama da suke buƙatar a sani su a cikin addu'a saboda batun alheri daban-daban. Akwai wani salafi, akwai kuma wani saka su daga ciki, akwai wani Allah na hanci a cikin tattara su jiya an yi da cewa ƙarfe goma a san kata cikin addu'a kuma ta Allah ya kwanta mata ya yi tana su da kuma wani cikin waje da. Assalamu alaikum.
So, ya Allah mana tawassuli da karatun da muke na Alƙur'ani, mun ji Allah ka karɓa mana, Allah ka gafarta mana, Allah ka gafarta mu iyayenmu, ka gafarta wa malamanmu, Allah ka sa aljanna ta zama koma. Ubangiji Allah ka kyautata mana rayuwa, ka kyautata mana baya. Wanda suka rasu Ubangiji Allah ta'ala ka gafarta musu. Bayan Allah da ta rasu yau, ta rasu
jiya ko aka mata jenaza yau matar Alhaji Ibrahim Santi Mota shugaba Allah ya gafarta masa shi ma Ibrahim Abi matar sa ne Allah ubangiji ya gafarta mata wadanda ba su da lafiya ubangiji Allah ta'ala ya ba su lafiya Alhaji Idris baba mala shi ma yana gida ba shi lafiya ba kuma Allah ta'ala ya kara masa lafiya da tawamu da kullum suke halarta wajen karatu da malamin ubangiji Allah ta'ala ya kara musu lafiya ya musu kyakkyawan karshe ubangiji Allah ta'ala ya kara musu tabbaci Allah ya kara wa rayuwarsu albarka mu ma da muke biye ubangiji Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwar mu wadanda suke yan kasuwa Allah ya sanya albarka cikin kasuwarsu wannan ma Allah ya sanya albarka a abokansu mazaje Allah ya ba su iko da cewa iyalansu da adalci Allah ya ba wa mata damar yin biyayya kamar yadda shari'a ta bukata da mazajensu ya'ya Allah ya sa su zama masu tausayi da kyautatawa da mahaifa ubangiji Allah ta'ala ya ba wa samari mata na gari ɗan mata Allah ya ba su mazaje na gari da saurawa duka wannan ɗan uwa ne ya sanya mata gudunmawa a sosai marayu ta 500 yara da ni sai ji ya ce 500 to Allah ya kawo wanda zai kawo 500 Allah ubangiji ya sa wani ya zuciya ya sa 500 Allah ya sanya albarka a cikin dukiyoyi Allah ya ba da ikon taimakawa a gurabun da ya cancanta a taimaka اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أنت بخسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا سبيل الرشاد وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.